This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na Amurka America ake sauraro kan mita 25, mita 31, sai mita 41 da kuma ta yanar gizo ko internet akan voahausa.com. A jamhuriyar Niger ana iya sauraron mu ta gidajen radion amfani, sarauniya Nomad da LOL Niya da kuma fara'a dukkan su a zangon FM. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Ibrahim Alfa Ahmed tare da Sahabu Imam da saura abokan aiki daga Washington gundumar Columbia ke farin cikin gabatar muku da shirin mu a wannan yammaci na Asabar. Kafin mu nisa ga Sahabu nan da kanun labarai,
shugaban Amurka Barack Obama ya ce Amurka da Kenya kansu haɗe yake dangane da yaƙi da ta'addanci. Turkiya ta ci gaba da kai jerin hare-hare a sassa biyu Asabar din nan, yayin da Prime Minister kasar da ke cewa matakan tsaron da kasar ta dauka zai dore. Shugaban Burundi Pierre Nkurunziza ya lashe zabe domin fara aiki wa'adi na uku, yayin da ake ci gaba da rigimar cewa ko sake takara da yi ya kaucewa ka'ida.
To, dazu wata tukunyar iskar gas ta yi bindiga ta kashe mutane akalla 8 a wurin tace ruwa da ke unguwar Dogon Karfe a garin Jos, jihar Plateau. Za mu tuntuɓi wakiliyarmu Zainab Babaji domin jin ƙarin haske. Rundunar sojojin Najeriya ta sauya sunan farmakin da take kaddamarwa akan ƴan Boko Haram, sannan ta yi babban kamu na wasu motocin da aka dana bama-bamai cikin su bayan da ta kwato garin Dikwa. Za mu ji ta bakin makadashin director yaɗa labaran rundunar sojojin Kanar Sani Kuka Sheka Usman. Ibrahim Ka Almasi Garba yana tafa da filin amsoshin tambayoyinku. A halin yanzu ga labarai nan.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Shugaban Amurka Barack Obama ya ce Amurka da kasar Kenya suna kansu haɗe yake dangane da yaƙi da ta'addanci. Da yake magana yau Asabar a kofar fadan shugaban Kenya da ke Nairobi bayan sun gana da shugaba Uhuru Kenyatta na Kenya, shugaba Obama ya ce Amurka da Kenya suna aiki tare sosai dangane da matakan yaƙi da ta'addanci, musamman yadda kasashen suke tunkarar ƙungiyar Al-Shabab. Hakanan shugaba Obama ya gode wa Kenya saboda samar da muhalli ga ƴan gudun hijira daga Somalia waɗanda fadace-fadacen da ake a can ya raba su da muhallansu. Shugaba Obama ya ce Kenya tana da ƴan jarida waɗanda suka san aikinsu, mataki da ya ce yana taimakawa ƙasa ta zama mai ƙarfi. Mr. Obama ya ce Amurka tana aiki da Kenya domin tunkarar barazana ga cigabanta. Ya kuma yaba shugaban na Kenya bisa ƙudurinsa na yaƙi da cin hanci da rashawa, da kuma ƙara ganin ana gudanar da aikin gwamnati ba tare da ƙumbiya-ƙumbiya ba. A nasa ɓangaren, shugaba Kenyatta ya ce Amurka da Kenya suna da muradu da al'adu da manufofi iri ɗaya a fannoni daban-daban. Ya ce Kenya tana ƙara zurfafa salon mulkin demokradiyya, yayin da kuma take yaƙi da ta'addanci. Turkiya ta ci gaba da kai jerin hare-hare a sassa biyu Asabar din nan, yayin da Prime Minister kasar Ahmed Davutoglu yake cewa matakan tsaron da kasar ta dauka zai dore muddin bukatar hakan nanan. Ahmed Davutoglu ya ci gaba da cewa wannan ba mataki ne na kwab daya ba, za mu ci gaba da aiwatar da shi muddin akwai barazana ga tsaron Turkiya. Kada fa wani ya yi ta babar kudurinmu, ba za mu kyale a maida Turkiya a zaman kasa da ba ta da dokoki ba, in ji Prime Minister. Rundunar mayakan kasar suna ci gaba da farmaki da suka fara jiya Juma'a, inda suka auna hare-hare kan mayakan ISIS a kasar Syria. Bugu da ƙari, Turkiyyar ta fara wani farmaki ta sama kan mayakan tawayen Kurdawa, ƙungiyar da aka haramta da ake kira PKK a arewacin Iraki. Harin da kasar ta kai kan PKK shine karo na farko na kai irin wannan hari tun a shekara ta 2013 kan ƙungiyar, bayan da aka bada sanarwar kulle yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin sassan biyu. Sanarwar gwamnatin ta ce jiragen yakin Turkiya sun kai hari kan bukkoki da wasu wuraren buya da rumbunan kungiyar da wasu muradinta. Shugaban Burundi Pierre Nkurunziza ya lashe zabe domin fara aiki wa'adi na uku, a yayin da ake ci gaba da rigimar cewa ko sake takarar da yayi yanzu yana kan ka'ida. Mr. Nkurunziza ya samu kashe 69 cikin 100 na ƙuri'u da aka kada, yayin da abokin hamayyarsa na biye da shi shine Agathon Rwasa ya samu kashe 19 cikin 100 na ƙuri'u da aka kada, kamar yadda shugaban hukumar zaben kasar da Chariye ya faɗa a jiya Juma'a. Sakamakon ya bashi nasara a zagaye na farko. Amurka da Birtaniya sun yi tirda zaben kasar Burundi da aka yi ranar Talata a zaman wadda ba shi da sahihanci saboda tarzoma da kasar ta fuskanta gabanin zabe, matsin lamba da ta yi kan ƴan hamayya da kuma ayoyin tambaya kan ko takarar da shugaban Nkurunziza yi ya saba shugabanci wa'adi na biyu kamar yadda tsarin mulkin kasar ya tanadar. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry a cikin sanarwa da ya bayar jiya Juma'a ya ce Amurka tana nuna bakin cikinta matuƙa ganin shugaban Nkurunziza ya yi amfani da hanyoyi da suka saba demokradiyya domin ya ci gaba da mulki ta hanyoyi da ba sahihai ba. Tun da farko cikin wannan mako tsohon shugaban Burundi Domitien Ndayizeye ya roƙi hukumomin ƙasa da ƙasa kada su amince da sakamakon wannan zaɓe. Labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Jiya Juma'a gwamnatin shugaba Obama ta Amurka ta bada sanar cewa za ta fara da shirin horar da jami'an tsaro na kasar Ukraine a fafata da kasar ke yi da ƴan tawayenta da Rasha take daurewa gindi a gabashin Ukraine. Tuni Amurka tana horar da dakarun tsaron ƙasa na musamman daga barazana da wato daga bazara kuma shirin zai hada da wani rukuni na sojojin kasar na yau da kullum. Za a horar da sojojin ne a yammacin kasar kusa da kan iyakarta da kasar Poland. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Mark Toner ya ce a halin yanzu Amurka ta fi mai da hankali wajen tallafa Ukraine ta kayayyaki da ba su hada da makamai ba kuma ba ta da wani shiri na yin haka. Haka nan a jiya Juma'a fadar White House ta ce mataimakin shugaban Amurka Joe Biden ya yi magana ta wayar tarho da shugaban kasar Ukraine Petro Poroshenko. Mr. Biden ya ce ya yi farin ciki da samun labarin majalisar dokokin kasar ta amince da kuduri na yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma shirin shugaba Poroshenko na ƙirƙiro da yankin tudun Nazi mai tsawon kilomita 30 da kungiyar tsaro ta Turai za ta sa ido a kai. Shugabannin biyu sun amince cewa ƴan tawayen ƙasar da suke samun goyon bayan Rasha sun kasa aiwatar da yarjejeniyar tsagaita wuta da aka kulla cikin watan Fabrairu da suka hada da janye manyan makamai daga filin daga. Ma'aikatar tsaron Amurka ta yi kira ga ƴan ƙasar kada su je suna gadi a ofisoshin ɗaukar sojoji a fadin ƙasar sakamakon harin da aka kai kan ofisoshin ɗaukar soja a Chattanooga cikin jihar Tennessee da ya halaka sojoji biyar. Amurkawa suna tururuwa zuwa waɗannan wurare a fadin ƙasar domin kare jami'an soji. A cikin sanarwa da kakakin ma'aikatar tsaron Amurka Peter Cook ya bayar ya ce ko da shike ma'aikatar tana farin ciki da irin goyon bayan da Amurka suke baiwa sojoji duk da haka kada su je suna gadi a irin waɗannan ofisoshi saboda haka na iya haifar da matsalolin tsaro da kuma janyo wasu barazanar tsaro da ba a hango ba. Sanarwar ta biyo bayan wani lamari a wani wurin ɗaukar sojoji a birnin Lancaster na jihar Ohio inda wani ɗan sa kai bindigarsa ta tashi ba da gangan ba.
Sahabu kenan Imam Ali ya karanta mana labaran duniya. Tomadilla dazunan wani abu yayi bindiga matatan ruwa dake mahadar British American a unguwar dogon karfe dake garin Jos babban birnin jihar Plateau. Na tuntuɓi wakilin mu Zainab Babaji domin jin ƙarin hasken abin da ya kana.
Bisa bayanan da na samu dai wato tsuniyar gas ce da ke matatan ruwa wato na nan British American Junction ko kuma unguwar dogon karfe a nan cikin garin Jos ya fashe. Sai dai bisa ga bayanin da shi kakakin gwamnatin jihar Plateau Emmanuel Nalle ya ce mun jama'ar da ke kewaye da harabar matatan ruwan ne suka shaƙi wato sinadarin. Ko misalin ko kuma kimanin 101 mutane 101 wanda daga cikin su takwas sun rasu sannan kuma sauran suna kwance a asibiti ana musu jinya.
Wato Zainab, wannan fashewan ce ta janyo sanadiyar mutuwar su waɗannan mutane takwas ko kuma sun shaƙi wannan iskar gas ce ta tukunyar gas da ta fashe?
Da tukunyar gas din ta fashe to ka san sinadarin iskan tana da haɗari sosai shine suka shaƙan da suka yi shine ya janyo musu illa sannan an kwashe su aka kai su asibiti daga cikin su kuma sai takwas suka rasu.
Haka ne, wato yanzu kin ce dai akwai mutum kamar kimanin guda 100 da suke asibiti?
A cikin 101 da suka shaƙa aka kai su asibitin shine guda 8 suka rasu. To sauran da yanzu suna asibiti duk da yake ya ce mun waɗansu an riga an sallame su waɗanda wato yanayin nasu bai zama da tsanani sosai ba.
Mutane su da suke wannan unguwa sun fara koma tunda an ce da farko an zaci cewa ko wani hari ne aka kai a wannan wurin.
Mutane sun razana dai da abin ya faru, amma da yake da abin ya fashe kuma ka san gas idan ya fashe zai fita gaba ɗaya ne, daga baya kuma in ya kare shi kenan. To mutane sun koma yanda guraren ayyukansu. Sai dai ya gaya mun kuma cewa da yake gwamna baya gari yana can Abuja, amma dai ya bada umarni cewa a caccanza dukkanin kayayyakin da suka lalace a matatar ruwan. Tunda dai sun yi shekaru da dama-dama duka akwai matsaloli a cikin waɗannan kayayyaki ko kuma na'urorin da ake amfani da su a wurin.
Allah ya kyauta, a gaida Zainab Abaji. Rundunar sojojin Najeriya ta sauya sunan farmakin da ta kaddamar kan makwancin 'yan Boko Haram daga zaman lafiya zuwa zaman lafiya dole. Na tambayi kakakin rundunar sojin ta Najeriya Kano Sani ko Kasheka Usman ko ina ma'anar sauya sunan wannan farmaki.
Eh, wato idan kai la'akari da shi wannan yaki na ta'addanci da ake yi, abu ne kusan mutane kasan 'yan Najeriya sun zaku kamar yaki cinyewa. Kuma kasan an sami canji a jagorancin rundunonin sojojin ƙasa, kuma kasan sojan ƙasa suke jagoranci kan wannan yaki na ta'addanci. An ba Manjo Janar Tukur Yusuf Buratai jagoranci, kuma annashi a yanayin yadda salon yakin ya lura da cewar su waɗannan 'yan ta'adda shekarun nan an nemi a zauna lafiya da lalama da sauransu, to ba su fahimci kuma ba su da niyyar cewar a zauna lafiya. Don haka aka ce bari a canza mu yakin take shi kanshi daga yakin zaman lafiya a koma lafiya dole. Ma'ana shi ne waɗannan 'yan ta'adda tunda ba su son zaman lafiya, bari a tilasta musu zaman lafiya. Saboda haka yanzu yakin an hito gadan-gadan ba sani ba sabo, amma za a yi la'akari da wasu ka'idoji na yaƙi waɗanda a turanci ake ce masu rule of engagement da kuma kula da haƙƙin 'yan adam. Duk da haka so ake a tabbatar cewa an kakkaɓe 'yan ta'adda na Boko Haram, an tilasta zaman lafiya yadda rayuwa za ta gudana kamar yadda aka saba da.
Shi wannan farmaki da kuke kaiwa, akwai wani cigaba da kuke samu ne izuwa yanzu?
Eh, ƙwarai da gaske. Wato ya zuwa jiya ma, wato akwai wata ƙaramar hukuma ta Dikwa wanda sojojinmu suka kwato daga hannun su 'yan Boko Haram. Kuma akwai wasu ƙananan hukumomi da waɗanda ka san kamar ƙasashen Kamaru su sun kwato su, to kuma da suka janye 'yan Boko Haram suka taso, to ana nan ana kai farmaki ana kakkaɓe su. Muharin aka karɓo Dikwa jiya. To bugu da ƙari kuma a yakin ma da aka kai na da Adikon an sami wasu makamai da dama, kuma a dai waɗanda aka kikance an kashe akwai 'yan ta'adda na Boko Haram har su mutum 20, kuma da dama sun gudu da raununnuka a wani gari da ake ce mashi Faljari nan tsakanin Rikwane da Maiduguri. Kuma amma wani abun ban tsoro shi ne a garin an sami motoci guda 5 waɗanda an ɗana masu fama ba mai ina ya Allah suna so su tura su wasu garuruwa daban. To Allah ya taimaka, aka samu aka kwato waɗannan motoci har guda 5 da wasu babura guda 4 da wata kuma mota kira Toyota wadda aka sa mata bindiga mai sarrafa kanta mai jirtu a harbo jirgin sama. Sannan akwai wasu makamai da dama da aka tarwatsa waɗanda sun hada da bindigogi masu sarrafa kansu da kuma masu abin nan din jirgin sama waɗanda ake kiransu general purpose machine gun da dai sauransu, har da ma sim card da yake suna yawan canza wayoyi hakan nan.
Hey.
Da dai abubuwa da dama. Wani kuma abin mamaki shi ne ma akwai yadda suka dasa wani bomb, to bomb din da aka bi wayar bomb din sai ta kai ga hagga wani gida wanda muke keta zaton wani jagoran nasu na ƴan ta'adda shi ke zaune a wannan gida. Amma duk an maganin su, yanzu babu sauran ƴan ta'adda a wannan ƙauye, amma sun ci gaba an karɓo garin Dikwa. Kuma baya ga wannan ka san mun yi bayani akwai hanyoyi da dama da su ƴan ta'addan suke tasiri a kai da suka je suka kafa bumabumai. Yanzu sojojinmu suna nan suna cire waɗannan bumabumai, ana buɗe hanyoyin. Kamar yadda ka sani, an buɗe hanyar biyu zuwa Damaturu zuwa wadda ta je Buniyadi.
Sannan
kuma akwai wata hanya da tashi daga ainihin biyu zuwa Sabon Gari zuwa Dambo, ita ma an buɗe ta. Yanzu haka kuma muna ƙoƙari ana buɗe hanyoyi, musamman ma injiniyoyinmu suna cire waɗannan bumabumai da aka dasa kan hanya. To kuma ba wai buɗe hanya kawai ba, akwai tanade-tanade aka yi na tsaro da kare lafiyar waɗanda za su bi waɗannan hanyoyi.
Kanar Sani kuka shi wato kuka Sheka Usman kenan, mukaddashin director ya da labarai na rundunar sojojin Najeriya. Masu sauraro, ana tare ne da Sasha Usman Murya Amurka birnin Washington DC. Halin yanzu ga Ibrahim Kalmasi Garba da shirin mu na gaba.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyin. Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Dan Allah ku bani tarihin garin nan na Ile Ife da ke jihar Osun. Na biyu kuma ku bani tarihin rijiyar nan ta Ile Ife wacce ake kira rijiyar Lamarudu. Mai tambaya Yusuf Yusha'u, wanda aka fi sani da Isuhun Dila, jihar Kaduna. Muryar Amurka sashin Hausa, assalamu alaikum. Shin ta wace hanya wakilanku ke aiko muku da rahotanni? Ta biyu, a lokacin da ake gabatar da shirin suke aikowa ne? Mai tambaya Aminu ɗan Kaduna a Manawa. To bari mu fara da amsar tambaya kan tarihin garin Ile Ife. Idan Malam Yusuf Yusha'u na kusa, ga masanin tarihi Dr. Salisu Bala na cibiyar tunawa da Sardauna da ke garin Kaduna zai baka ansa.
Bari mu fara daga ma'anar kalmar Ife. Kalmar Ife tana nufin fadadawa. Sannan shi Ile Ife wani gari ne da ke cikin jihar Osun a yanzu, wanda a da yana ƙarƙashin jihar Oyo ne. Kalmar Ile Ife tana nufin wato gari wanda yake mai faɗi, mai yalwa, kuma gari ne wanda yake da tarihi kusan ya haura shekara 2000, kamar yadda lissafi ya nuna.
Iko Allah.
Ɗaya daga cikin manya-manyan abubuwan da ya ba mutane mamaki game da tarihin wannan gari shi ne yare-yare da suke yi a wancan zamani, wanda yana daga cikin abubuwan da Turawa suka ɗauka suka tafi da shi, wanda wani kan gunki za a iya cewa ke sassakawa na bronze, wanda za ka yana nan a British Museum, wanda ya ba ma shekara 1300 baya.
Iko Allah.
To da suka zo aka yi mulkin mallaka shi ne suka tafi da shi. Shi garin Ile Ife, kamar yadda muka ambata muka ce, yana cikin jihar Osun a yanzu, kuma tsakanin shi da jihar Lagos kusan kilomita 218 arewa maso gabas na kasar wato Lagos kenan. Kuma shi ne gari wanda yake nuna asalin kafuwar jinsin Yarabawa, wato musamman yankin kudu maso yamma na kasar Najeriya a yanzu kenan. Akwai littattafai game da shi sunan garin Ile Ife. Littafi na farko shi ne littafin da Clapperton ya rubuta. Bayan nan sai wani da ake kira Reverend Samuel Johnson. Shi ya rubuta wani littafi da ake kira History of the Yorubas, ma'ana tarihin mutanen Yarabawa. To sannan ya faɗaɗa bayani da ya shafi garin Ile Ife. To bayan nan sannan sai mafi yawancin mutane suka ɗauka suna rubuta tarihin wannan gari a matsayin cewa wayannan mutane su ne asalin Yarabawan da suka taso suka zo suka zauna a wannan wuri. To kamar yadda na ambata tun farko, ainihin mutanen suna da asali guda biyu wanda ya jawo kace na ce tsakanin marubuta. Misali asali na farko shine wanda ake cewa mutane ne waɗanda suka taso daga arewa maso gabacin Afirka, musamman a yankin Misira. Wasu kuma suka ce a kafin su zo Misira sai da suka taso daga gabas ta tsakiya, musamman a yankin ƙasar Arabia. Wanda ya musu jagora a wannan tafiya shine wanda ake kira Oduduwa. Shi Oduduwa kuma kamar yadda ya zo a cikin littafin Hodkins, wato wani marubutun tarihi ne amma Bature, wanda ya rubuta wani littafi da ake kira Nigerian Perspectives. Shi kuma yake cewa Lamurudu shine kamar uba ga Oduduwa. To da ya tashi sai ya turo shi Oduduwa ya bar wannan yanki ta gabas ta tsakiya sakamakon wasu abubuwa da suka faru. Ya hada shi da sauran mutane da ayari suka taso suka baro wannan wuri. To da suka taso zame ko ina ba sai a ile ife bayan wuraren nan da muka ambata. Shi Oduduwan nan da ake bayani ya kafa yankuna kusan guda 16 a cikin wato kasar ile ife. Wato yankuna na masarautu kenan wanda ya rarraba mai ƴaƴan shi a wannan lokaci. Amma a ƙarni na 18 zuwa gaba wannan cibiyoyi ko kuma masarautu sun karu daga 7 suka koma zuwa 14. Duk dai waɗannan ƴaƴan dai shi Oduduwa din ne. Na shekara ta 1903 akwai wani da ake kira Oni Olubuse, shi ne kaman sarki a cikin garin Ile Ife. Ya mai da su suka koma masarautu kaman guda 21. Sannan a shekara ta 1931 akwai Oni Sa Adesoji Aderemi, ya mai da su masarautu kaman 26. Wannan shi ne kaman bayani da yake nuna asalin Yarbawa ta fuskar yadda suka kafa garin Ile Ife sakamakon zuwan Oduduwa. To akwai bayani na biyu wanda shi ne daure kai kuma ba da mamaki. Bayani shi ne wanda yake nuna cewa Allah ya halicci duniya gaba ɗayanta ta hanyar amfani da ƙasar Ile Ife, kuma daga Ile Ife ne asalin kowane irin dan Adam da kowane irin halitta da kowane irin jinsi da ya faru a doron ƙasa. Akwai wani da ake kira Obatala, wai da Allah ya tashi zai kirkiri duniya sai ya aiko shi tare da waɗansu da suke tare da shi. Gungun mutane har guda 16 kaso daban-daban. To suna cikin tafiya sai suka zo a halin da suke tafiya sai aka ba su wasu abubuwa. Daga cikin abubuwan da aka ba su riƙe akwai karafuna guda 5. Sannan akwai ƙasa da aka kulla a wani farin kyalle aka ba su suka riƙe. Sannan akwai wani zakara shi ma suna tafi tare da shi. To suna ci gaba da tafiya sai shi Obatala din nan sai ya game da wata bishiya wanda ake irin tatsar ruwan bammi din nan. To da ya bibi ruwan bammin ya sha sai bugu. Da ya bugu akwai wata alama da aka ba shi a matsayin shi na shugaban wannan ayari. To da ya kasance ya bugu sai ya kasance sai bai san inda yake ba. Sai shi wanda ake kira Oduduwa da ya zuyatar da su a wannan hali sai ya karbi wannan symbol din wanda ake kira na shugabantar wannan jama'a. Sai ja wayannan ayari na waɗannan mutane sai suka tafi ba su zame ko ina ba sai suka je Ile Ife. Bayan nan ne aka kafa garuruwan, aka yi abin da aka yi ta hanyar amfani da karafunan nan da kuma abin da ya shafi damkin dunkulan ƙasar nan da aka daura a cikin farin kyalle. Sai aka watsa, da aka watsa aka saki wannan zakara, shikenan sai duniya ta samu, shikenan sai aka fara halitta mu. To wannan shine jawabi wanda mutane ba su cika gamsuwa da shi ba. To kusan za a yi cewa suna da gumaka fiye da 400, suna da wani museum, ma'ana ɗakin adana kayan tarihi. Yana nan a wani layi titin Oduduwa, kusa da gidan wata ƙanwata. Asan kamar muna da mu ma nan cibiyar adana kayan tarihi a nan Arewa Hau. Wannan museum din babu abin da bai gunsa ba na safe-safen da suke yi.
Sai kuma amsar tambayar Aminu ɗan Kaduna a Manawa kan yadda wakilanmu ke aiko da rahotanninsu. To Malam Aminu, ga abin da ya sauƙaƙa. Yadda wakilanmu ke aiko mana da rahotanni shine, idan wakilan namu suka naɗi muryoyin masu bayanai da na'urar da ake kira rikoda da Turanci, sai su yi musu shimfiɗa ko gabatarwa wacce za ta sauƙaƙa fahimtar bayanan cikin muryoyin da aka naɗa. Daga nan sai su yi amfani da kwamfuta wajen sassaka kowace murya gaban gabatarwarta. daga nan kuma sai su gyaggyara duk wani tuntuɓin harshe da maimaicin magana da sauran abubuwa marasa amfani su ciccire, su daidaita tsawon rahoton ya dace da muhimmancinsa, matakin da ake kira editing. Bayan nan Aminu sai wakilan namu su raɗa wa ingantaccen rahoton su suna, sannan sai su adana shi a inda zai fi musu sauƙin ɗaukawa a ma'adanar kwamfuta. Daga nan sai su kunna yanar intanet ɗinsu ko kuma su je inda ake da na biya su aika da rahotonsu. Game da tambayar ka ta biyu da ke cewa, ko shin a lokacin da muke gabatar da shirin wakilan namu ke aiko da rahotanninsu, amsar ita ce ya danganta. Amma akasari ba a cika amfani da rahotannin da suka shigo a daidai lokacin da ake dab da fara gabatar da shiri ko kuma aka fara shirin ba, sai ko rahoto mai matuƙar muhimmanci wanda ko dan shi ma ana iya sake fasalin shirin gaba ɗaya. Haka kuma muna iya kiran wakilanmu mu ɗau rahoto mai matuƙar muhimmanci kai tsaye ta wayar tarho a daidai lokacin da shirin mu ke gudana. A takaice dai yadda aka saba shine, idan rahotanni suka shigo sai an saurara da kyau, an gyara abin gyara, an jera su bisa ga muhimmancinsu, an kuma daidaita tsawonsu bisa ga buƙatarsu da ake da kuma lokacin da ake da shi, sannan sai a tafi ɗakin gabatar da shirye-shirye a gabatar. Sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin tarihin rijiyar Lamarudu da wasu ansoshin. Yanzu a madadin Dr. Salisu Bala na Arewa House Kaduna, da wanda ya haɗa mana sauti Mr. Tafera Girma Tafera da injiniyan mu, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya lau.
To a gaida Ibrahim, kada a shafa da cewa ana tare ne da Sasha Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu karkare shirinmu na wannan lokacin, ga sahabu na ya komo da labarin duniya amma a takaice.
Shugaban Amurka Barack Obama ya ce Amurka da Kenya kansu yana haɗe dangane da yaƙi da ta'addanci. Da yake magana yau Asabar a ƙofar fadar shugaban Kenya a Nairobi bayan sun gana da shugaba Uhuru Kenyatta na ƙasar shugaba Obama, ya ce Amurka da Kenya suna aiki tare sosai dangane da matakan yaƙi da ta'addanci, musamman yadda suke tunkarar ƙungiyar Al-Shabab. Haka nan shugaba Obama ya gode wa Kenya saboda samar da muhalli ga ƴan gudun hijira daga Somalia waɗanda faɗace-faɗace da ake a can ya raba da muhallansu. Ƙasar Turkiya tana ci gaba da kai jerin hare-hare a sassa biyu a Asabar ɗin nan, yayin da Prime Minister ƙasar Ahmed Davutoglu yake cewa matakan tsaron da ƙasar ta ɗauka zai ɗore muddin buƙatar hakan na nan. Ahmed Davutoglu ya ci gaba da cewa wannan ba mataki bane na ƙwaf ɗaya, za mu ci gaba da aiwatar da shi muddin akwai barazana ga tsaron Turkiya. Kada wani ya yi ta babar ƙudurinmu, ba za mu ƙyale a maida Turkiya a zaman ƙasa da ba ta da dokoki ba. Rundunar mayakan ƙasar suna ci gaba da farmaki da suka fara jiya Juma'a, inda suka auna hare-hare kan mayakan ƙungiyar ISIS a ƙasar Siriya. Bugu da ƙari, Turkiya ta fara wani farmaki ta sama kan mayakan tawayen Kurdawa, ƙungiyar da aka haramta da ake kira PKK da ke arewacin Iraki. Shugaban Burundi Pierre Nkurunziza ya lashe zaɓe domin fara aiki wa'adi na uku, yayin da ake ci gaba da gardamar cewa ko sake takarar da yi ya kauce wa ƙa'ida.
Toma da lagai da sahabu masu sauraro, da takardattun labaran da muka zo ga ƙarshen shirin a wannan lokaci, sai can zuwa ƙarfe 9:30 na dare agogon Najeriya da Niger, za ku ji mu ɗauke da wasu shirye-shiryen cikin su da filin nan na mu tattauna. Kafin wannan lokaci, a madadin sauran abokan aiki musamman shi sahabu Imam da Yemi Obajimi wanda ya kula da ɗakin mu na watsa shirye-shirye, Ibrahim Alfa Ahmed ne daga Washington DC ke cewar mu huta lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.